sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin, tare ga watan Janairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin harhara kan kasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idan sayar da dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallaka kan iyakar kasar da Mexico. Magoya bayan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi, sun mamaye majalisa da kotun kolin da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar Brasilia.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan jihar Edo sun tabbatar da wani hari da aka kai wa jirgin kasa a jihar Kano, aka sace fasinjoji.
Wala Allah, wanda suka kai hari a arewa a jiragen kasa su ne za a iya zarga da irin wannan yanayi, domin a baya sun yi alkawarin cewa ba wai a arewa za su tsaya ba, za su iya kaiwa duk inda ba a sa ba kowace sassa a wannan kasa tamu Najeriya.
To, bayan shekaru biyu da hawa mulki, shugaban Amurka a karon farko ya kai ziyara a kan iyakar kasar ta El Paso domin duban batun kwararren bakin haure. To, ko menene tasirin wannan ziyara?
Wannan ziyara na iya kawo fahimtar juna da sasantawa tsakanin gwamnatocin guda biyu.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu a gyara zama, sai a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin harhara akan kasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bakhmut, sannan wasu takwas sun samu raunuka, a cewar gwamnan Donetsk Pavlo Kirilenko, ya kuma bayar da rahoton harharar rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Birnin Bakhmut ya taɓa zama birni mai mutane 70,000, a yanzu an yi watsi da shi, inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba, waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki, sabis na intanet, ruwa da magunguna. Gwamna Olesin Hobo ya ce an kashe mutum ɗaya a yankin Kharkiv a garin Merefa, sannan an yi lugudan wuta a wasu matsugune biyu a yankin. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idan sayar da dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba wa mutane 30,000 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har na tsawon shekaru biyu idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka. Amma Biden ya ce za a tasa ƙeyarsu zuwa Mexico idan suka shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba, inda aka faɗaɗa manufofin shige da fice na lokacin annoba, wanda ya nuna damuwa game da yaduwar coronavirus a matsayin dalilin hana bakin hauren da ke ƙoƙarin shiga Amurka. Gabanin tafiyar, fadar White House ta ce Biden, wanda 'yan Republican masu adawa suka daɗe suna caccaka a matsayin mai sassaucin ra'ayi kan tsaron kan iyaka, zai tantance ayyukan jami'an tsaro a ziyararsa ta farko zuwa kan iyakar cikin shekaru biyu da ya yi a fadar White House. Magoya bayan shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi, sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar Brasilia. Matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi, shugaba Luiz Inácio Lula da Silva. dubban masu zanga-zanga ne suka tsallake shingayen tsaro suka hau kan rufi suka karya tagogi da mame dukkan gine-ginen uku waɗanda ke da alaka da madafin iko uku. Wasu sun yi kira da a shiga tsakani na soja da mayar da Bolsonaro mai ra'ayin riƙau zuwa kan karagar mulki. Tashar talabijin ta Global News ta nuna masu zanga-zanga suna yawo a fadar shugaban ƙasa, wanda yawancinsu suna sanye da launin rawaya da kore na ƙasar, wanda ya zamo alamar gwamnatin Bolsonaro.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin haske a kan halin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙarshen mako a kan tashar jirgin ƙasa a jihar. Sai dai 'yan sandan sun ce sun ceto wasu mutane biyar daga cikin waɗanda aka sace a wani samamin haɗin gwiwa. Wakilinmu a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sakwato, ya aiko mana da rahoto a kan wannan daga birnin Fatakwal.
Rundunar 'yan sandan jihar Edo ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce an sace fasinjoji da dama tare kuma da buɗe ma wasu wuta, inda rundunar ta tabbatar da fasinjoji da dama na kwance a asibiti sakamakon harbin bindiga daga maharan. Rundunar kuma ta ce ta baza jami'anta da dama a cikin daji domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo.
Ya hato labarin da muka samu da an ce wasu ne suka fito wuta mutane, haka nan su ma ba mutane ba san ko su waye ba, kun zo ga su rufe fuskan su suka bude wuta. Amma dai muna cin gaban neman su yanzu. Mun shiga daji ma sosai, kowa an fanzama cikin daji. Ba asarar rai, nake gani muna profile, muna profile amma babu asarar rai. Babu.
Kwa shekarar da ta gabata sai da wasu 'yan bindiga suka kai irin wannan harin a tashar jirgin ƙasa da ke Abuja zuwa Kaduna, a yayin da suka sace fasinjoji da dama. Wani ɗan jihar ta Edo, Musa Gudian Irohan, ya ce yana cewa ne na yi mamaki matuƙa jin wannan labari na kai hari da aka yi musamman a tashar jirgin ƙasa a jihar ta Edo. Muna ganin tafiya cikin jirgin ƙasa ya fi mota kwanciyar hankali. To amma abin mamaki shine ganin afkuwar wannan harin, ya za a yi a ce tashar jirgin ƙasa babu ɗimbin jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda. Wannan abin takaici ne, kuma ya kamata a ce an samu waɗanda za su fitattaki 'yan bindigar. Gaskiya lamarin akwai matuƙar tashin hankali, muna buƙatar a samu jami'an tsaro da za su iya kare kowa da kowa musamman a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Benin na jihar Edo. Ya zama wajibi ga hukumomi da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara ɗaukar matakai. Masu sharhi akan al'amuran tsaro tuni dai suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum na Jami'ar Abuja.
Wannan lamari kuma da ya kasance ya faru za a iya kallon shi ta fuska guda biyu. Wala Allah wanda suka kai hari a arewa a jiragen ƙasa su ne za a iya zarga da irin wannan yanayi, domin a baya sun yi alƙawarin cewa ba wai a arewa za su tsaya ba, za su iya kaiwa duk inda ba a saba kowace sassa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Ta ɓangare ɗaya kenan. Ta ɓangare na biyu kuma za a iya kallon abin ta tsagerun kudancin Najeriya, musamman wanda suke ikirarin to su ɓalle daga ƙasar Najeriya su kafa ƙasarsu. Za a iya zargansu da irin wannan yanayi na irin kai hari, dama kuma yana daga cikin ayyukan da suke aiwatarwa a wannan ɓangare na kudancin Najeriya.
Tuni dai hukumi a Najeriya suka bada umarnin rufe tashar filin jirgin ƙasa a jihar ta Edo bayan afkuwar wannan mummunan hari. Lamido Abubakar Sakwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Tuba da lagaida Lamido Abubakar Sakwato. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Baballe da ci gaban labaran duniya.
Jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wata ƙungiyar agaji suna ganawa da Taliban na Afghanistan a daidai lokacin da ake ƙara kira ga mahukuntan masu kishin Islama da su kawo ƙarshen abin da wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin kamfe mai haɗari na hana mata rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da sauran jama'a. Tarukan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jami'ar sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Melissa Fleming, ta faɗa a cikin jawabi na baya-bayan nan cewa kamfe ɗin da hukumomin ƙasar ke yi na kawar da mata, sannan a hankali daga aiki da cuɗanya da sauran jama'a, da kuma hana su bayar da gudunmawa, wani abu ne da ba a taɓa gani ba na cutar da kai. Jawabin na Fleming ya zo ne a daidai lokacin da Marcos Pozel, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ya gudanar da taruka da manyan ministocin Taliban a babban birnin ƙasar Kabul, inda ya buƙaci su da su ɗage takunkumin da suka sanya wa harkokin ilimin mata da kuma yin aiki ga ƙungiyoyin agaji saboda mummunan halin jin ƙai da ƙasar ke ciki. Fozel ya gudanar da taronsa na baya-bayan nan a jiya Lahadi tare da ministan Taliban na inganta nagarta da rigakafin munanan ayyuka, wanda aka ɗora wa alhakin fassara da aiwatar da tsarin addinin Islama na Taliban. Masu tsatsauran ra'ayi na Iran sun ƙona tutocin Faransa a wajen ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Tehran, inda suka yi zanga-zangar nuna adawa da zane-zanen barkwancin da mujallar Charlie Hebdo ta ƙasar Faransa ta wallafa kan shugaban addinin Iran. An wallafa zane-zanen ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran, wanda yanzu ke cikin wata na huɗu. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin suna ta kiraye-kiraye a ruguza jamhuriyar musuluncin. Zanga-zangar ta jiya Lahadi wajen ofishin jakadancin Faransa ta biyo bayan yunkurin da mahukuntan Iran suka yi a baya na haɗa magoya bayan su domin nuna adawa da zanga-zangar.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, bayan shekaru biyu da tseruwa akan shugabanci, wato shugaban Amurka Joe Biden a karon farko ya kai ziyaran gani wa idonsa zuwa kan iyakar kudancin kasar ta El Paso ta jihar Texas. Ga alheri Grace Abdu da rahoto na sashen Hausa akan wannan ziyara.
Tun a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne gwamnatin tarayya ta yi yunkurin daƙile kuraren bakin haure musamman daga iyakar kudancin kasar da kasar Mexico. A cikin wannan lokacin an samu takaddama tsakanin gwamnan jihar Texas Greg Abbott da gwamnatin shugaba Biden mai ra'ayin taimakawa bakin haure, bayan da gwamnan ya kwashe wasu bakin haure ya kai gidan mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da ke jihar Texas saboda tana tare da gwamnati mai sassauci ga bakin haure. Da wannan da wasu dalilai ne kuma ya sa shugaba Biden ya kai ziyara kan iyakar kasar ta El Paso a can jihar Texas, kana ya kuma gana da gwamnan domin samun mafita. Dr. Sufyan Ali Mai Biyar, mai sharhi kan harkokin yau da kullum, ya ce wannan ziyara tana da matukar amfani.
Wannan ziyara na iya kawo fahimtar juna da sasantawa tsakanin gwamnatocin guda biyu, musamman duba da shi shugaba Joe Biden ya je har bakin boda din a inda ya gana da su kansu jami'an custom, kuma ya ga irin kokarin da suke yi wajen dinduba motoci da suke shigowa daga kasar Mexico da sauran kasashe da suke dangantaka da ita Amurka din ta wannan boda din, kuma ya ga yadda suke fama da ainihin su kansu mutanen da suke hauro wannan boda. Sannan kuma ya kai ziyara ga ita kanta katanga wacce aka gina, wacce take tsakankanin Mexico da America ta kan iyakar boda, wacce tun lokacin shugaba Donald Trump aka fara aikin ta. Daga nan sakamakon wannan ziyarar, kuma daga nan ya wuce zuwa ainihin babban birnin shi Texas, ya samu ganawa da shi kansa gwamna din, kuma wanda yana zuwa gwamnan ya bashi takarda wacce take dauke da wasu hanyoyi da za a iya samu daidaito wajen samun raguwar wannan tururuwar su kansu ainihin bakin haure din, da kuma yadda za a yi abin cikin tsari. To kaga kenan, idan har gwamnatin shi Joe Biden ta tarayya ta amince da waɗannan buƙatu, to kaga kenan za a samu kyakkyawar alaƙa ta aiki.
Dr. Sufyan Ali Mai Biyar kenan, wani da ya biyo ta kan iyaka da kuma ya nemi a saya sunansa, ya yi ƙarin haske akan yadda ya biyo ta kan iyakar.
20th October muka doko anya, sai muka shigo cikin dare around 3.
Ya kaga kan bodan nan?
Eh, mutane da ke shigowa wallahi suna wahala. Don saboda kuma Mexican police na kamu mu su karbi kudin mu. Sun kama ka, wani sun kai ka ma Mexican migration an koma da kai tafatula mai wani amfani zai samu. Ya gwamnati ya karbe ka kudi, in zo shi kai ka wani hotel ka je ka kwana, gari ya waye ka kama hanyar ka kuma ka zo.
To amma da ka shigo America fa, lokacin da zaka shigo ya kaga mutane, ya mutane America suka ma.
Oh, so receive him well.
To lokacin da za ku shiga bakake da farare ne ko ku bakake zalla ne?
Mu bakake zalla ne. Farare nan ba su biyo wanda mu muka bi. Amma bangare da muka bi nan majority ya Africa ke bi wurin nan. Saboda mezikali nan ne in ka bi tudu nan. To hanyar da ke wurin kankane hanya ne. Wurin muke bi mu shiga. Ka shigo no ka gan su sai. So shi Muslim bakake ba su tuma bango wurin muke bi.
Ku nawa a lokacin da kuka shigo?
Da muka shigo mu 30 something da mata da maza
36
kenan.
Abin tira a gani shine ko shin wannan ziyara za ta kawo sauyi a wannan kurarar bakin haure ko a'a.
To rahoton sashen Hausa kenan da Alheri Grace Abdi ta kawo mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare yancin dan adam. A yau za mu daura kan batun zargin hukumar EFCC da babban bankin Najeriya CBN kan rike makudan kudaden wani dan kasuwa ba tare da wani dalili ba. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun kawo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Alhassan wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don yin ayyukan injiniya da haƙar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru 7 da suka wuce, Muhammad Alhassan ya ce hukumomi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun rike masa makudan kudaden da ya tattarawa har sa kai triliyoyin naira, kuma kudin na shigowa Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadan man fetur da yake gudanarwa a kasashen Larabawa har ma da Amurka. A yau Alhassan zai fara tambayar da aka yi masa ta cewa asusun banki ne wa yake da su.
Asusun ne nake da shi. Ina da asusu a bankunan manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda 7. Ina da shi a UBA, ina da asusu daya gurin na kamfani ma, ina da shi a First Bank, ina da shi a Polar, ina da shi a Union Bank, ina da shi a Zenith Bank, wa ina da shi kuma a cikin Access Bank yana yanzu nan, da kuma Eco Bank da personal account na da wadansu su kuma a cikin Polar da kuma First Bank.
Sauran banda wanda yake dauke da sunan ka Muhammad B. Alhassan, sauran suna dauke da sunan wannan kamfanin naka ne da na ga takardu Fahamu din nan?
Tabbas, by personal account shine service the personal current suna dauke tare da Muhammad B. Alhassan, wannan B Muhammad Babuji Alhassan, kuma sauran manyan wadannan bankuna na Najeriya guda 7 duka na kamfani ne. To abin da ya kawo mun bakin ciki, Muhammad nan service account ne, in za kama akama ko kuma sun gama bincike duk abin da su yi kudin nan ba na sata bane, an gama bincike kudin nan kudin halas ne. To menene bi zai sa ko personal account service account na din na samu shi Abubakar malami na kai mai korafi cewa fa ina jin yunwa, iyali na suna jin yunwa, ma'aikata na suna jin yunwa, kuma ga halin da na shiga, halin kakanin kaka, ya za a yi har yau nan yau shekara 7 a ce wai ko account ɗaya baban ko naira baban mun bashi su mun yawa, wadannan so suke so su kashe mutum ne ko ya ni ban gane ba, shi yasa ni na bi kafa na ba da hakuri a gaya mun laifi na guda ɗaya da ne babu laifi. To saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan kasa da na Najeriya da na waje a kamun agaji.
Na riga takardu da aka rubuta na gama kudin kudade ne, ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kudaden nan ne ko da a takaicin.
Gaskiya ni zan iya cewa kudaden ne masu nauyi wanda mutum in baka tilika ka duba ka ganda idananka ko kuma yanda na kaman a rubuce gashi a cikin takardu black and white ka ganshi a rubuce da kuma aikon da nayi shi yasa kudade ne masu girma kudade ne wanda zai taimaka mini ya taimaka maka ta bunkasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare da su saboda kudaden nan suna diya din a Najeriya
yawan su ya kai nawa ne wasu biliyoyi ne trilliyoyi ne ko nawa ne
kudaden waje ne sai ya hada da kasashe yanda nace ko su dollar akwai su pound sterling akwai kuma su euro a ciki kuma akwai naira din amma akalla a ce zai ke kaman account ɗaya zan iya kimanta ko irin trillion 3-4
a lallai babban kuɗi ne ana maganan trillion ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe
tabbas kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗen ne shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗen saboda
wato mana a naira ne ko kuma a dala ko kuɗaɗen waje
to a kwadanin gaya muka ne a naira kenan
a naira ne
ga naira wanda na gaya ma wannan
to amma kuɗaɗen yawancin su da yake daga kasashen waje ne ana biyan su da kuɗaɗe ne na ketare tunda ka kawo da pound ne da dala
akwai pounds akwai euro akwai dala da kasashen duniya ke biya kuma ka ga wadannan takardun na nuna maka akwai wanda suke biya a dala ko wanda suke biya pound ko wanda suke biya euro ko kuma wani naira na kasan nan da nayi
Dan majalisar wakilan Najeriya, Honorable Gudaje Kazaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan rike waɗannan kuɗi don duba yanda za a damƙa mai su kayansa.
Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi. Na ga takarda ya sanar da EFCC ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewa an yi bincike. An aika wa FBI, an aika wa Interpol, an NFIU sun yi bincike. Wannan mutumin hada-hadan ƙasa da ƙasa yake cinikayya ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har suka kai kusan trillion 17. Yana turo kuɗinsa a hankali suka taru. Da kuɗi suka zo Najeriya ya je ya faɗa wa EFCC ya yi declaring kuɗinsa ko ina da account ɗinshi a bankuna wajen guda 6 or 7 aka rurrufe wannan kuɗaɗe. A ƙarshe yayi sun yi binciken EFCC sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika kasashen waje an ce kuɗin sa ne halakin sa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba ni yazo ya same ni yace in kokari in je in faɗa wa mai girma shugaban ƙasa yayi alƙawari zai ba gwamnati trillion 3 a matsayin haraji kyauta domin saboda General Muhammadu Buhari ya rage mai bashin da zai ci na ƙasa saboda haka ina kira da gaggauta kiranmu akan wannan bawan Allah da aka tare masa trillion kuɗinsa trilliyoyi yayi alƙawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kuɗinsa ne na halak
wato ma'ana gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kuɗin kenan har haka
yayi alƙawari zai ɗauki trillion 3 zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda yaga gwamnatin tana buƙatar kuɗin amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa Russia in America ƙasashe yake harkan mai yana samun la'adar su ta daloli haka ya tara kuɗin shi in dollars wanda in ka rubanya su sune suka kai kusan trillion 17 kuma an yi bincike duka sun aika ko office ɗin shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba amma kuma an rike mai kuɗi an hana shi kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin ta haka nake kira ga mai girma shugaban ƙasa ga wani bawan Allah zai ba gwamnatin tarayya trillion 3 amma an ki faɗa masa an ɓoye a bincikenmu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi trilliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ya samu kuɗinsa har ya tara su tsawon lokaci amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban ƙasa shine yace in faɗa wa shugaban ƙasa a shirye yake kuɗinsa ne na halak amma yadda yake gwamnati ba kuɗi zai ba da gudunmawa trillion 3 zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne ƙasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa yana so ya gina kamfanoni ya yi gas plant ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata to ina kira da wannan abu ne mai kyau da lalle-lalle gwamnati zo ta zauna akan wannan abu domin ababawan Allah nan kudinsa.
Wato in an duba mu'amalar gudaji ka zaure dole mu ai a bincika irin waɗannan makudan kuɗaɗe, sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su.
Eh to kaman ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan. Takardun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya yi hada-hadan mai, ana hada-hadan mai lita miliyan kaza. Miliyan 200, miliyan 300 litoci, miliyan 200, miliyan 300 to kaga lita miliyan 200, lita miliyan 300 ko naira dala ɗaya kake ci, ai ka samu naira miliyan 300. Naira miliyan 300 din nan in ka tara ta trillions of naira ce a Najeriya. Saboda haka na ga takardunsa kuɗinsa ne kasuwanci ya kuma to ya kai ma EFCC da su NFIU da duk wasu da shi ofis din ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kuɗinsa ne na halak, kawai yawan kuɗin aka gani aka rike kuɗin an hana shi, kuma shi yanzu da yake gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarmar shugaban ƙasa zai ba gwamnati trillion 3 kyauta a bashi kuɗinsa, haƙƙinsa ne, gumunsa ne, kaga babu dalilin da za a rike masa kuɗi.
Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta shida filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru, tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Masu sauraro, a nan shirin zai taka biriki sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasara da Mai Fikaya, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To baba, ga labaran a takaice. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan ƙasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane biyu yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bakhmut, sannan wasu takwas sun samu raunuka, a cewar gwamnan Donetsk Pavlo Kirilenko. Ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Birnin Bakhmut ya taɓa zama birni mai mutane 70,000, yanzu an yi watsi da shi inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa-kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba, waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki, sabis na intanet, ruwa da magunguna. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi dangane da idansa, yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallaka kan iyakar ƙasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane 300,000 'yan ƙasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har na tsawon shekaru biyu, idan sun nemi shiga daga ƙasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mai sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga DC Abdullahi Shehu bisa rasuwar ƙaninsu Dr. Ali Shehu da aka fi sani da Alije, malami a kwalejin nazarin aikin gona a jihar Yobe, wadda a jami'ar da ke jihar Yobe, wanda Allah ya masa rasuwa a jiya kenan a Damaturu, kuma za a yi jana'izarsa da misalin karfe 10 na safe yau Litinin kenan a unguwar Rest House GRA da ke Port Harcourt jihar Yobe. To Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Carl. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima da hantsi, insha Allahu, salamu alaikum.